Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 3 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
To Mahmud, cibiyar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta CDC a Amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci tsanani a wannan yanayi na hunturu yayin da kasar take ganin karin adadin masu kamuwa da cutar COVID-19. Haka kuma Burtaniya ta amince da amfani da alluran rigakafin coronavirus da Pfizer ta yi, kuma tana shirin fara allura a cikin kwanaki masu zuwa. Sai kuma an kama Jimmy Lai, fitaccen attajirin nan mai kafar yada labarai da ke fafutukar kara da makaɗi a Hong Kong, inda ake tuhumarsa da laifin yin damfara.
Kanan labaran duniyar kenan. To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu bayan da shugaba Buhari ya amince zai bayyana gaban majalisar dokokin kasar don amsa tambayoyi dangane da abin da ya shafi tsaron kasar.
Wannan sammaci da ainihin 'yan majalisa suka aika wa shugaban kasa wannan abu ne mai kyau, amma 'yan majalisa ma sun yi laifi, ba sai yanzu ya kamata su aika masa da wannan takarda ba.
A jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen zaben ƙananan hukumomi a ranar 13 ga watan Disamba wanda zai gabaci na shugaban ƙasa, hukumomi suna wannan yekuwar.
Don haka ko muke jan hankalin duka 'yan siyasa, meeting din da ake a jan hankalin mutane wanda baya da laya ya tsaya gida, wanda ada laya ya zo ma da takunkumin shi.
To muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji a nan gaba kaɗan. Baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tusuli za ta gabatar. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta CDC a Amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci tsanani a wannan yanayi na hunturu yayin da kasa take ganin karin adadin masu kamuwa da cutar COVID-19. Yayin da yake jawabi kai tsaye a wani taro da cibiyar cinikayyar Amurka ta shirya ta yanar gizo a ranar Laraba, Director a hukumar ta CDC Robert Redfield ya ce gaskiyar ita ce za a shiga mawuyacin hali a watan Disamba, Janairu da Fabrairu. Na imanin cewa waɗannan watanni za su kasance lokuta mafi wahala a tarihin lafiyar jama'a a ƙasar nan. Redfield ya ce ƙaruwar da ake ta samu a halin yanzu na COVID-19 ta fi na baya muni, lura da yanayin yadda cutar take yaduwa da yadda ake samun mace-mace a sassan ƙasar, inda kimanin mutum 2000 ke mutuwa a kullum sanadiyar ƙwayar cutar. Burtaniya ta amince da amfani da allurar rigakafin coronavirus da Pfizer ta yi, kuma tana shirin fara allura a cikin kwanaki masu zuwa. Burtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutanen allurar rigakafin Pfizer Biotech tun a farkon mako mai zuwa, bayan MHRA, kungiyar da ke kula da magunguna, ta ba da amincewarta a ranar Talata. Ana sa ran Pfizer zai isar da allurai 800,000 zuwa Burtaniya a cikin kwanaki masu zuwa. Ya zuwa yanzu gwamnati ta ba da umarnin allurai miliyan 40 waɗanda suka isa a yi wa mutane miliyan 20 allurar rigakafin. Cikin waɗanda za a fara yi wa allurar rigakafin, mazauna gidajen kula da tsofaffi za su kasance na farko a layi tare da ma'aikatan kula da lafiya, sannan a kai ga tsofaffi da waɗanda ke kwanciya a asibiti. Akwai alamu da ke nuna cewa manya masu lafiya za su jira zuwa wasu watanni kafin a zo kansu. An kama Jimmy Lai, fitaccen attajirin nan mai kafar yada labarai da ke fafutukar kara da makaɗi a Hong Kong, inda ake tuhumarsa da laifin yin damfara. Lai, mai shekara 73, ya bayyana a gaban kotun Hong Kong a ranar Alhamis tare da wasu shugabannin kamfaninsa na Next Digital su biyu, inda ake zargin shi da laifin karya ƙa'idojin yarjejeniyar hayar ofishinsa. An dai hana shi beli kuma an ɗage ƙarar zuwa watan Afrilu mai zuwa. A watan Agusta an taɓa kama Lai a gidansa, inda aka tuhume shi da laifin haɗa baki da wata ƙasar waje a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da China ta sanya wa yankin na Hong Kong. Sa'o'i bayan an kama shi, jami'an 'yan sanda sama da 100 suka kai sa mamaye a headquarter kamfanin Lai, wanda ke buga jaridar Apple Daily. Jaridar ta yada samaman kai tsaye ta shafinta na yanar gizonta, inda ta nuna jami'ai suna bincike a cikin ɗakin labarai, yayin da aka shige da Lai ta ɗakin labaran sanye da anko a hannunsa.
Ragai da Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko, 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya amince zai bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasar don amsa tambayoyi dangane da abin da ya shafi tsaron Najeriya. Goron gayyatar da 'yan majalisar suka aika wa shugaban na zuwa ne kwanaki bayan kashe wasu manoman shinkafa da dama da mayakan Boko Haram suka yi a yankin Zabarmari da ke jihar Borno. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
A yanda matsalar tsaro ke nema shiga garkun dila, yanzu haka dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince zai bayyana a gaban majalisar wakilai da dattijai na kasar domin yin bayani dalla-dalla game da matsalolin tsaro da ake fuskanta, musamman bisa la'akari da har-haren kwana-kwanan nan da aka yi a garin Zabarmari, inda yan kungiyar Boko Haram suka kashe wasu manoma fiye da 40. Kakakin majalisar wakilan Najeriya Honorable Femi Bajami Abila, wanda ya jagoranci tawaga wasu 'yan sa domin ganawa da shugaba Buhari a fadarsa, shi ne tabbatar da haka. Dukkan 'yan Najeriya suka ji game da wannan sammaci da majalisar suka gabatarwa shugaba Muhammadu Buhari. Ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos ke cewa.
Dan akwai abinda ya fi gabatar da sammaci ma wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya kamata 'yan majalisa su yi, saboda magana ta gaskiya, Allah hakika 'yan Najeriya musamman mu 'yan arewacin Najeriya mun gaji da wato excuses da yake bayarwa, imma akan shi ko kuma akan tsaron ita kanta. Ba zai taba yuwa ba mutane ba sa iya bacci a gidajensu, ba sa rayuwa kwata-kwata, an kai matsayin da bayan a harbi mutum sai a yanka mutum, a cire kanshi, a dora kanshi da hannayen shi a bayan shi. Wani irin ta'addanci ya wuce wannan? Kuma a ce mutane su ci gaba da hakuri zuwa yaushe? Ya kamata a sani cewa mun yadda ba mu da wani ƙasa sai wannan ƙasan.
Wannan sammaci da ainihin 'yan majalisa suka aika wa shugaban ƙasa, wannan abu ne mai kyau, amma 'yan majalisa ma sun yi latti. Ba sai yanzu ya kamata su aika masa da wannan takarda ba, ba sai yanzu ya kamata su magana ma cewa a canza service chief ba. Don haka sai da abin da abu ya riga ya ta'azzara yaushe ake kudin ƙasa gari ya tashi.
Ya danganta daga irin jawabin da suke so yaje masu, kuma gaskiya ba ni dai na san muna da jihohi wurin 36 a ƙasar nan, kuma kowane jiha tana da waɗanda ke wakiltanta a majalisar dattawa da majalisar wakilai. So nawa ka taba ganin representative din jama'a da ke kowane jiha da dattawan da wakilan sun je sun samu gwamnan jihar su sun tambaye shi me yake yi da security vote da ake bashi?
Yanzu da ya yi a 'yan Najeriya suka zira ido da kuma kasa kunne domin sauraron lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai gurfana a gaban majalisun tarayya domin jawabi game da harkar matsalar tsaro a Najeriya. Fatan 'yan Najeriya musamman ma arewacin ƙasar shi ne ganin cewa gwamnati ta ƙara azama wajen tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na ƙasar baki ɗaya. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
Gwamnatin Trump ta kafa dokar hana shiga da kayayyakin auduga da wani kamfanin ƙasar China ke sarrafawa, saboda dogaro da kamfanin ke yi da aikin bauta da ake saka ƙananan ƙabilu da ke tsare. A ranar Laraba, hukumar Custom da kare iyakoki ta bada umarnin hana shiga da kayayyakin kamfanin da ake kira XPCC, wanda ke nuna alamun sojojin ƙasar ta China ne ke kula da shi. Umarnin ya kuma buƙaci duk wani kamfanin Amurka da ke neman shigo da kayayyakin auduga daga China da su gabatar da hujjar cewa ba daga XPCC suka fito ba, kuma kamfanin baya cikin jerin waɗanda suke hada hadar shiga da kayayyakin. Jinchen babban tushe ne na samar da auduga, wanda yawancin fitattun kamfanonin tufafi ke dogaro da shi. A shekarar 2015, kamfanin na XPCC na ba da kashi 30% na ɗaukacin audugar da China ke samarwa. Kamfanin Twitter ya tsauraran ka'idojin yin amfani da shafinsa, inda ya haramta yin amfani da kalamai da ke muzanta mutane saboda launin fatarsu ko ƙabilu ko ƙasar da suka fito. A ranar Laraba, kamfanin na sada zumunta ya sanar da sabunta ka'idojin nasa. Kamfanin na Twitter ya ce daga yanzu zai riƙa cire duk wani saƙonnin ɓatanci da masu amfani da shi ke bayarwa, sannan kuma za su yi kokarin gano abubuwan da suka saba wa manufofin kamfanin, inda ya ce za su iya dakatar da waɗanda suka karya dokar. Waɗannan ka'idoji na daga cikin sabbin matakan da kamfanin na Twitter ya ɗauka don magance matsalar masu wallafa kalaman ɓatanci a dandalin. A watan Maris, kamfanin ya hana sanya sakonnin Twitter da ke nuna kalaman ɓatanci kan shekaru, nakasa ko cuta. Sannan a shekarar 2019 an dakatar da sanya sakonnin da ke nuna ɓatanci ga wani addini ko kuma nuna wariya.
To a gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Najeriya, yayin da aski ya zo gaban goshi game da zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamban nan da za a yi, hukumomin kiwon lafiyar kasar sun gargaɗi jama'a kan mutunta ka'idojin kare kai bayan la'akari da yadda yawan waɗanda suka rabu da cutar COVID-19 ke karuwa a makonnin nan. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Alƙaluman kwamitin yaƙi da cutar corona a Nijar sun yi nuni da cewa a watan Nuwamban da ya shige ne wannan annoba ta sake farfadowa, bayan da a can baya aka samu nasarorin da suka bada damar shafe watanni ba tare da an gano waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ba, lamarin da ake alaƙantawa da rashin mutunta ƙa'idodin kare kai, inji ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara a wani taron manema labaran da kwamitin yaƙi da cutar corona ya kira.
Sati huɗu sun ka huce, in kun ka diba mutane waɗanda sun kai mu na kingi waɗanda aka ɗauke da wannan ciwon ba su huce mutum 15 ba. Cikin sati huɗu yau ga mu da mutum kusan 287, in ce kusan mutum 300. Saboda mi, saboda matakan duk da an ka ɗauka, saboda duk jawabin da an kai ta mutane na su kare kansu, mutane ba su nan gayi ne. Da ku kuma in kun ka diba ba kowa ke sata ta kunku.
Jihohin Yamai da Agadez da Tilabere ne inda wannan al'amari ya fi kamari.
A tun ranar da wanda ciwon ya fara a Zawwa yau, wajen mutum 75 sun rasa rayuwarsu. Mutum uku na ƙarshe jiya ne sun rasu. Kuma mutum biyu 'yan Nijar ne, guda ba ɗan Nijar ba ne. Sun zo daga inda ake ginar zinariya, ba zan faɗa maka sunan ƙasa ba, amma ba da cikin Nijar ba. Ko da an ka ɗauko su da alamomin cin sun kazo da masassara da ciwon kai da ciwon makoshi, suna da lumwashi, matsalar lumwashi ko da an kasu. Allah ya musu cikawa nan ne Nijar. To kenan, dan haka nan ake jan hankalin mutane game da wanga lokacin da ake na lokacin sanyi.
Wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake shirin gudanar da zaben gama gari a watan da muke ciki a nan Nijar, inda a jiya aka kaddamar da yakin neman zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga wata. Saboda haka hukumomi suka fara tunatarwa akan muhimmancin mutunta matakan rigakafin cutar ta COVID-19.
Da ikon Allah da irin watan da gwamnati ke yi, wanga zaben za a ɗaukan matakai wanda ba za a barin ai wani dogon cinkoso ba. In mutane sun ka zo, ai kun ga da ake kingin ƙasashe ko ana iya sa tazara. Kuma mutane, muna kiran su duk wanda za a yi Zawwa ya dubara ya zo da wannan takunkumin, saboda baka san wanda za ka iske ranar zaɓe ba ke rumbar zaɓe. Don haka kuma muke jan hankalin duka 'yan siyasa, meeting ɗin da ake a jan hankalin mutane, wanda ba ya da layi ya tsaya gida, wanda adalaya ya zo ma da takunkumin shi.
Yanzu haka wani kwamitin da gwamnatin Nijar ta kafa na ci gaba da nazarin hanyoyin da za su baiwa kasar damar shiga sahun kasashen da za su sami tallafin allurar rigakafin da masana suka samar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, za mu kawo muku rahoto na musamman kan wani taron zaure da muryar Amurka ta shirya a jihar Kaduna, inda aka tattauna batutuwa da suka shafi almajirci da kuma matsalar cin zarafin mata, wanda ya samu halartar muƙaddashiyar gwamnan jihar Dr. Hadiza Sabuwa Balarabe. Sai ku kasance tare da mu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Tusule da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tisle zan gabatar muku da wannan
shirin. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya, kamar a kasashe masu tasowa, yayin da ya fiwa kananan yara da masu juna biyu illa, musamman ma a jihohin mu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare game duniya, domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta. Mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta, amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya, wato WHO, a wani rahoto kan wannan zazzabin cizon sauro da ta wallafa a shekara ta 2017, kusan rabin al'umman duniya na zaune ne a kasashe a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216, kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445,000, kuma yawancinsu kananan yara ne daga Afirka. Hajiya Binta Muhammad, ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna, Najeriya, ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta.
To, a lokacin da nake jin zazzabi, wani lokaci zan ji bakina babu daɗi, yana da ɗaci, da ciwon kai, da ciwon ciki, wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet. Ina yin bayan gari. Ina kama lokaci ya lalace har ina yin amai. Sai abin mun yawa sai na tafi asibiti. Da na je asibiti aka ce za a bani magani, amma sai an auna ni an gane ke damu.
Dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba?
Sai na ba su haɗin kai, na ce na fi sa haka nan. Sai aka ɗebi jini na, aka auna ni, aka ce ina da malaria, ba ɗan yi min yawa a jiki na, sai sa har ma nikan kai da jawo in yi amai kuma.
To kin dade ne baki je asibiti ba kenan?
Na dade wani lokaci sai ina zuwa kemis in dan sai magani in sha in dan ji sauki in sai ma in sai na ga abin yayi ya kai ga sani amai da gudawa. Sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane meye matsala. Saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tsirayen mutum ya kai ga wannan. Sai ta kai finding out, suka gane cewa malaria ce suke tare da ita.
To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauki, ana samu a sauƙaƙe, koya abin yake?
In ka in gaskiya da ɗaya za ka yi da kuɗin ka, dan ba gwamnati su ba da wani. Za ku ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Za a fara ka allura kwana uku, kullum ana yin ɗaya, sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha.
Ko a asibitin gwamnati ko ko sai a asibitin kuɗi?
A asibitin gwamnati ma ta maka za su ce ta je ka saya.
To Allah ya sauwake. Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau, wato Federal Medical Center, ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su dauka.
Da farko dai ita wannan ciwon wanda ake kira malaria to yanzu ko kuma ke zazzabin cizon sauro, farko dai sauro ne yake kawo shi. Macen sauro wanda take ɗauke da wannan ƙwayar cutar wanda ake ce a turanci plasmodium. To idan wannan macen sauron ta cinya ɗan adam, tana sakin wannan wani ɗiban jini za ta saki wannan ƙwayar cutar, wanda za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria ɗin.
Haka.
Wasu daga cikin alamomi shi wannan zazzabi na malaria, akwai zazzabi mai zafi. A wurin yara da kuma mata masu jina biyu sai ka iya karɓar jini. yara sun har ya kan iya ja su irin mace ringa fijin nan wanda zai iya ma'ada ne zai iya kawo matsala a kusa wanda wani lokaci in ya ɗauki lokaci mai tsauma yaran har su girma haka ya fi gabe wannan matsalar da aka samu a baya tana da illa bayan haka kuma kamar wannan ciwon malaria ɗin saboda matsaloli da shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin dakika talatin ana rasin su yana mutum da yana rasuwa a wannan lege to kuma irin shi shi ne wannan zazzaɓin kamar a wurin yara sai ga irin yayi saboda ya zai wahala a ci kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da nan suna faɗuwa ci har da irin yayin da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarrabawa ne sai da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a yi kashe kuɗi ana kokarin dai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da cikin kila mutane biyar ba ba su yi da irin wannan zazzaɓi ba a cikin shekara.
To na ji ka ce da damina kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damina ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin waɗannan zazzaɓin ko ba na malariyan ba ne wannan.
A'a shi ma hakan amma yawan kamuwa da shi a lokacin damina ya ci saboda ɗaya daga cikin abin da suke kawo shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin yaɗi to amma idan ba lokacin damina ba ne sai ga abin yana raguwa. Amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyin magudanar ruwa da sauransu za ki ga sai akwai sauro ɗin mutum amfani shi da muhallin shi.
To na ji kai ma a matsayinka na likita ka yi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne?
To hanya duka ya ƙunsa duka guda ba. Na farko za ki ga cewa kasashe a kaman tasowa irin namu suna kashe miliyoyin wurin ƙoƙarin cewa wannan cutar daga sayar magani inda wannan ladar mutane ana wayar musu da kan jama'a ana wayar da kuma ba da fesa kan da ke haka idan zai su tafi muhallin shi bayan haka kuma kasar da ke kamawa saboda yanayinta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole sai sun ɗauki kuɗi sun sai magani da yake ana dai bayar da maganin amma wani shukar da zai su saya ɗin don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars da ke sakawa a cikin wannan abin nan dai a ga cewa an kawar da wannan
to wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda za ka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifinta ba.
Sai san da cewa duk da ana sa kuɗaɗe ɗin kowa sai ya yi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi su ma mutane sun
dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma?
Shawara da zan ba mu al'umma shi ne wannan tsaftace muhallin mu yana da matuƙar amfani magudanar ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai har ya yi kwayakwan shi har ya hayayyafa ba ma su shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro.
Jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis a shirinmu na rana. Saboda yanayi na lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri. Muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. Al'umma kuma mu ɗau matakan kariya domin an ce rigakafi fa ya fi magani. A tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku. Ni ce Aisha Tusile a huta lafiya.
Madalla gaida Aisha Tusile yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Za mu fara ne da sakon Usman Shitu Mahuta, wanda ya ce ba jihar Ogun kadai ba, ya kamata jami'an tsaro su kara fadada bincike zuwa wasu yankunan kasar domin bankaɗo wuraren da ake cinikayyar jarirai a Najeriya. Ya Allah ka ji kan dukkanin manoman shinkafa da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi wa kisan gilla ta hanyar yi musu yankan rago a lokacin da suke neman halaliyarsu a jihar Borno. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi da shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa da Mudassir Sani Innelar Yari. Sai kuma sakon Mahmud Saliu Kaura na Muda Zamfara, wanda ya ce hakika gwamnati zulum na jihar Borno shi ya san irin hukumar da al'ummarsa ke fuskanta daga 'yan ta'addan Boko Haram, don haka dole ya kira ga gwamnati da ta ɗauko sojojin haya domin yaƙi da 'yan ta'addan. Amma a gani na inganta ayyukan da karenmu na gida zai fi muhimmanci. Shi kuwa Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe cewa yi salam BOA Hausa. Hakika gayyata da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa Shugaba Buhari game da al'amuran tsaro, wannan gayyata abu ne mai kyau. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu, amin. Sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi, wanda ya fito daga Rijau, ya ce yunkurin 'yan majalisun wakilan Najeriya na canza manyan hafsoshin tsaron Najeriya abu ne mai kyau. Amma fa ni a ganina gyara ya kamata a yi ba canza wasu ba. Domin wallahi wani lokaci da sabon gini gwamma yaɓe. A ƙarshe ina roƙon Allah ya zauna mana da ƙasarmu lafiya, amin. A ƙarshe sai sakon Ahmadu Abacha Macina da kawu-kawu mai gora kumsa, waɗanda suka ce VOA Hausa hakika ganawar da hukumar zaben ƙasar Jamhuriyar Nijar ta yi da jami'in siyasar ƙasar kan yadda za a gudanar da zaben ƙananan hukumomin ƙasar da ke tafiye cikin tsari ya yi daidai. Fatanmu dai Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu, amin. Yanzu kuma ga Hadiza da labarai a takaice.
Cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta CDC a Amurka ta gargaɗin cewa za a fuskanci tsanani a wannan yanayi na hunturu, yayin da ƙasar take ganin ƙarin adadin masu kamuwa da cutar COVID-19. Yayin da yake jawabi kai tsaye a wani taro da cibiyar cinikayyar Amurka ta shirya ta yanar gizo a ranar Laraba, Darakta a hukumar ta CDC Robert Redfield ya ce gaskiyar ita ce za a shiga mawuyacin hali a watan Disamba, Janairu da Fabrairu. Na imanin cewa waɗannan watanni za su kasance lokuta mafi wahala a tarihin lafiyar jama'a a ƙasar nan. Redfield ya ce ƙaruwar da ake ta samu a halin yanzu na COVID-19 ta fi na baya muni. Burtaniya ta amince da amfani da allurar rigakafin coronavirus da Pfizer ta yi, kuma tana shirin fara allura a cikin kwanaki masu zuwa. Burtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutanen allurar rigakafin Pfizer Biotech tun a farkon mako mai zuwa, bayan MHRA, ƙungiyar da ke kula da magunguna, ta ba da amincewa ta a ranar Talata. Ana sa ran Pfizer zai isar da allurai 800,000 zuwa Burtaniya a cikin kwanaki masu zuwa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu da ra'ayi idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.